Profesa Kamil Sanifaye, masanin kimiyyar siyasa da diplomasiya a Jami'ar Bayero ta Kano, da kuma Dr. Musa Muhammad da aka fi sani da Dr. Abba Fage. Muƙaddashin Profesa na chemistry ne, wato ilimin harhaɗa sinadarai a tsangayar nazarin harhaɗa sinadarai ta Jami'ar Bayero duka a nan Kano. Za mu tattauna da su ne a takaice dangane da taro da aka shirya a birnin Washington DC na kasar Amurka dangane da batun makamashin nukiliya da za a yi taron koli. Kuma a wannan karo ko a karon farko Najeriya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai halarci wannan taro. Wannan shi ya kama gabar wannan tattaunawa. Ana maganar makamashin nukiliya. Galibi in aka ce makamashin nukiliya, abin da yake zuwa zukatanmu shine makamin nan dai mai hadari da ake cewa na ƙare dangi. To amma masana harkokin suna cewa akwai wani alfano a tare da wannan sinadari da sauransu. To amma tun daga Dr. Abba Fage za mu ji wato muƙaddashin Profesa a wannan ɓangare na harhaɗa sinadaran chemistry. To za mu ji shin fahimtar da muka yi wa sha'anin na makamashin nukiliya shine na ƙare dangin nan kawai, ko kuma akwai dai wani alfano da yake samarwa ga rayuwar bil'adama?
Assalamu alaikum, masu saurare. Wato shi makamashin nukiliya, abin da ake kira makamashin nukiliya shine wasu sinadarai na nukiliya wanda suka hada da uranium, plutonium da su wani sinadarai na hydrogen wanda ake kira deuterium da tritium. To ta hanyar su ne ake amfani da su a matsayin makamashi don a samar da makamashin shi kansa nuclear da ake fada. Shi kuma wannan makamashin nuclear da ake fada ana samar da shi ne ta hanyoyi biyu, watan nuclear fusion, abinda ake kira nuclear fusion, watan tarwatsa ta sinadarin nuclear. Ana nufin shi sinadarin nukiliyan kwaya ɗaya yakan tarwatsa ya haifar da wasu sinadarai na nukiliya kwaya biyu ko uku ko sama da haka, wanda ta hanyar haka ne ake amfani a yi makamashin bomb na atomic bomb, wato makamashi na ƙare dangi, ko kuma a yi amfani da shi wajen samar da wutar lantarki. Ita kuma hanya ta biyu ta nuclear fusion, watan gamayya kenan ta irin wannan ƴan ƙananan sinadarai na nuclear, ita kuma ana amfani da ita ne wajen samar da shi ma wani makamashin na nuclear wanda ake kira na hydrogen bomb, wanda wannan bomb har yafi na atomic bomb wanda ake kira na ƙare dangi har yafi shi hadari. To shi ma wannan hanya ta biyu ta fusion, to ta yanda ake samar da ita kenan, ta hanyar gamayya na ƙanana da kuma tsantsar zafi. Ana buƙatar tsantsar zafi, shi yasa za ka ga cewa ba kowace ƙasa bace take mai ƙaramin ilimi na kimiyya take da ikon iya samar da wannan ainihin bomb. In ba za ka manta ba, ƴan kwanakin bayan nan an sha fama da Korea wanda take cewa ta sami wannan bomb, har su manyan kasashe masu ilimin abin suke ganin ba ta kai ba. Saboda in za ka iya duba kamar yanayi na yanzu da muke, in aka ce matakin zafi ya kai digiri Celsius kamar 39-40, za ka ji wayyo kowa yake. To shi ko wannan kimiyya ta nuclear fusion tana buƙatar har a kai mataki na zafi har miliyan 15 kafin a iya samar da shi. So kaga makamashin da zai bada wannan ba ƙarami bane, ba kuma ƙaramin aiki za a yi mashi ba.
Wai doctor, muna da wannan makamashi na nuclear a Najeriya?
Makamashi na nuclear a Najeriya ba za a ce ba a da shi ba, amma ba ta hanyar samar da shi na watan aiwatar da bomb na ƙare dangi ba, ko kuma wutar lantarki. Muna da makami waɗannan sinadarai na makamin nukiliya a makarantunmu haka nan, wanda muke yin gwaje-gwaje don a nuna wa ɗalibai yanda suke da yanda suke aiki. Amma akwai yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce tun da aka ga irin hadari na shi wannan sinadarai na nuclear kamar bomb da aka jefa a cikin Japan a can Nagasaki da Hiroshima in baka manta ba. Ganin wannan mummunan banna yasa duniya majalisar dinkin duniya ta hada duka kasashen da suke mambobinta kan cewar duka wanda suke sun mallaki wannan makami to kar su kara daga kan wanda suke in ma son so ne su rage ko su ainihin lalata su wanda kuma ba su samu ba yarjejeniyar nan ta tsaya a haka kada a taba bari su samu shi yasa za ka ga yanzu duk kasashen da ke yunkurin sai sun samar da shi za ka ga duniya tana masa ca saboda yarjejeniyar da aka ainihin kulla.
Professor Kamil Salifagi, don haka dama muka shigo da kai wannan zauri domin yanzu ga Dr. Abba yana magana cewa Majalisar Dinkin Duniya an rattaba hannu akan wata yarjejeniya cewa ta dakatar da cewa kasashen da wato ba su da shi wannan makamashi kasu shigo wato kasu samar da shi waɗanda kuma suke da shi su tsaya a inda suke. Amma idan ka saurari tattaunawa mu da Dr. Abba ya ce fa Najeriya ba ta da shi illa iyaka kawai dan wanda suke gwadawa ɗalibai yadda abin yake. Da haka me za a iya cewa shugaban Najeriya ta kanas ta Kano ko ta kanas ta Najeriya zai tare ganin zuwa Amurka ya je wannan taro bayan ga waccan yarjejeniya da aka sa? Amma mu sani ma ita Najeriya ta sanya hannu a waccan yarjejeniya tukunna.
Na'am, a Najeriya tana cikin kasashen da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar hana yaduwar shi makamin nukiliya. Wato makamin ake magana ba makamashin gaba ɗaya ba, kamar yadda Dr. ya bayani akwai bambanci tsakanin makamashin da kuma shi makamin. Makamin shine wanda ake amfani da shi wajen yaki, wajen karkashe mutane, amma makamashin shine wanda ake yi da shi wajen kawo ayyuka kamar irin su lantarki, su ma'aikatu daban-daban wanda ake amfani da shi kirkiren fasaha. To wannan yarjejeniyar ta dan bar iya wannan karami ba, amma wanda aka hana wanda za a amfani da shi wajen cutar da al'umma. Dan haka ne ma kasashe da yawa suka sa hannu wanda Najeriya tana cikin waɗanda suka sa. To zuwan Najeriya wannan taro zai yi wani dan alfanu idan muka dubi fuskar irin abin da za a samu. Ba daɗewa Majalisar Dinkin Duniya ta nuna goyon bayanta ga ƙoƙarin Najeriya na yanda za a samu misali kyautata hanyar wutar lantarki ta wannan tsari. Don haka zuwanmu zai iya taimakawa ta wannan fuska ya sa Najeriya ta ci gajiyar amfanin wannan har a yarje mana, har kuma a taimaka mana a bamu wato fasahar yanda za a yi. Domin yanzu kamar yadda Dr. ya faɗa, muna ɗan ƙanana ne abubuwan da bai taka kara ya karya ba inda ake koyar da shi a makaranta, amma fasahar a yi shi har ma a kai ga irin misali wajen cin gaje shi wajen tafuskar lantarki, ai ba mu da irin wannan din, ko da muna da shi ba wani zurfi yayi ba. Don haka wannan zai taimaka wajen yarjejeniyar mu shiga wancan, sannan kuma zai ƙara taimakawa da goyon bayan da muke da bayarwa cewa na hana yaduwar shi makamin nukiliya din shi wancan mai hadarin, wanda shi yasa zaka ga duk kasashe da suka yunkura wannan ake fa amfani da shi a tausasa su a danne su suki, kamar yadda ake ta rigima Korea, ake ta rigima Iran, wanda aka dan shiru sai dai kamar Pakistan da India waɗanda suka yi. Amma duk wannan zai bada tabbacin cewa waccan yarjejeniya da muka yi 100% muna kanta, shine amfanin da za a samu.